بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiya yau 12 ga watan Rabiul Tsani lissafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau kudi ne ga watan 10 lissafin miladiya shekara 2025 Allah madaukakin sarki ya kawo mu cikin wannan masallaci na Imam Malik unguwar Makara huta cikin garin Azare jihar Bauchi domin ci gaba da darasin da muke na mako mako cikin littafin Muktasarul Kaba'ir na Imam Adh-Dhahabi muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya haskaka kabarin wannan muwallafi kuma ya nauye mizanin ayyukan sa gobe kiyama mu kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi zamu tashi ƙarshen shafi na 29 gaba da take magana akan gaba ta 22 abunan ko qata'ut tariq ko qata'ut tariq qata'ut tariq sune yan fashi qata'ut tariq wato yan fashi wancan satin mun yi magana akan abin da ya shafi qimar wal maisir da kuma sarika sata wannan ma fashi shi ma sata ne sata ne hadda doriya hadda kari tunda shi akwai cin mutunci akwai kisa ko kuma yi musu ta'addanci wani lokaci ma har a kashe mutum ko a rauna nashi ayi amfani da makami dan a kwace masa dukiya wa ala arabihim sannan da kuma cin mutuncin su cin mutunci wani lokaci zaka ga an tara mutun cikin iyalansa yadda an tashi a hana shi abincin da ya kamata a ci zarafin sa kuma ai ta ciniki da shi kamar kaza da ƴan uwansa kamar akuya da ƴan uwansa suna cewa ba su sallamar ba har a je yadda suke bukata wani lokaci su karbi dukiyar ma su kashe mutum to duka wannan zamu ji hukuncin su Allah madaukakin sarki yana kallon su ya musu talala ne ya dan ara musu lokaci ne ba da dadewa ba za su koma zuwa ga ubangijin su kuma su fuskanci horo in kuma an kama su hukuma ta musu hukuncin da shari'a ta tabbatar bil quwa ana karban wannan dukiyar ne da cin mutuncin da karfi an tariqa ta'arrud lahum ta hanyar bujiro musu su zo su datse hanya su kama na kamawa su doki na doka su kashe na kashewa wa hum fi tariqi safarin alhali su mutane suna hanyar su ta tafiya yanzu akwai wasu hanyoyin da mutum yana dardar bai ise bi su ba saboda ire-iren waɗannan mutanen yana dardar bai ise bi waɗannan hanyoyin ba saboda ire-iren waɗannan mutanen wanda zuciyarsu ta mutu manufarsu ba su da wata manufa su sun ɗauka kawai rayuwa a ci a sha ne a yi aure alhali wannan raɓadanni ne asalin abin da Allah madaukakin sarki ya halicci mutane shine bauta su bauta masa duk wani abin da za su samu a bayan bauta ko za su aikata to ba shine asalin abin da yasa Allah ya halicce ka ba shi yasa duk mai tunani ba zai tsaya ya shantake ya bai wannan duniyar amanna ba to domin ita wannan duniya da kake kallo wato mai gushewa ce ba mai tabbata bace ba ta da wata kima shi yasa ma wani mai baiti yake cewa hiya dunya aqallu min alqalil wa ashiquha adallu min adhalil usimmu bi sihriha wa tu'mi qaumun wa hum mutahayyiruna bila dalil ita wannan duniya duk abin da yake kadan to tafi shi kankanta aqallu min alqalil wa ashiquha mai beganta wato yafi kowa kaskantacce tana sihirtarwa tana makantarwa da ainihin sihirinta tana makantar da mutane tana rudar da su mutane suna cikin rudi suna rude ba tare da wani dalili ba to ita wannan duniya da kake kallo so ake kamata saki uku ba ruwanka da ita kada ta hada ka da dan uwanka kada ta hada ka da abokan zamanka makwabtanka kenan kada ta hada ka da abokanka wanda kuka taso kar ka yadda wannan duniyar ta hada ka da kowa domin bata kai fifikan sauro daraja ba da ta kai fifikan sauro daraja da ba a shayar da kafiri muƙuriyar ruwa ɗaya ba kuma dan duniyan ne ake tara taran dukiya wancan ya tara dan duniyan ne za ka ga ko su ƴan fashi in suka tara dukiyar sai ga da mata ne da nama da waye ake barnatar da dukiyar wasu ma ba su ma da gidajen da za su zauna na kirki suna nan a cikin daji a cikin kayoyi kuma ba suna nan a cikin kayoyi a cikin daji ba sa morewa rayuwarsu ba sa walwala qala Allahu tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokin sa yayi waita kuma ya daukaka yace innama abin sani kawai da za'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suke yakan Allah da manzansa dan fashi hukuncinsa yana yakan Allah ne da manzansa to sakamakon sa wayas auna fil ardi fasadan suke yin barna a ban ƙasa an yuqattalu in an kama su a shari'ar musulunci a kashe su ba mutane ne za su kashe su ba kamar yadda na sha faɗa hukuma ce za ta kashe su ba a baiwa mutane dama in sun kama barawo su ta dukansa har sai ya mutu ba wannan ba shari'ar musulunci ba ne kuma hakan ba zai jawo zaman lafiya ba a in an kama a danka shi ga hukuma in ba ta yi masa hukuncin da ya dace ba ko al'umma kun gama naku duk da zaka iya samun waɗanda tunaninsu bai da yawa sai su ce in kun kama shi ku masa ku lallasa shi kafin ku kawo shi tunaninsu bai da yawa abin da yafi shine in an kama shi a mika shi ga hukuma hukuma kuma ta yi masa hukuncin da ya dace na adalci in ba ta yi ba to ta zama fasika ta zama azzalima amma ku kun gama naku an yuqattalu in an kama irin waɗannan ƴan fashin to a kashe su a kakkashe su aw yusallabu ko a giggice su duk dai kisan ne a crossfire nasu a giggice su a wulakanta su aw tuqatta aydihim ko a yayyanke hannayensu wa arjulahum da kafafuwansu min khilafin sabani in an yanke hannun dama sai a yanke kafar hagun ta yadda mutum ba zai iya samun balance din tafiya yadda ya kamata ba sai dai a kaitaice To da an ga wannan ɗan fashi ne masu cin zarafin mutane, masu wulakanta mutane, masu kashe mutane, masu ɓace dukiyar mutane tare da cin mutunci. To shi yasa shari'ar musulunci babu wani tsari a duniya da ya kai tsarin shari'ar musulunci zaman lafiya da kuma kawowa ci gaba. A komai, a tattalin arziki, babu wani system na tattalin arziki da ya kai na musulunci ko ya kama kafasa wajen haɓaka arziki da dukiya. A wajen tsarin zamantakewa da hukunci, babu wani hukuncin, babu wani tsari da ya kai na musulunci kyau da inganci da kuma kawowa ci gaba da zaman lafiya. Saboda haka in al'umma ko suna so su samu kansu cikin zaman lafiya da aminci, to sai sun dawo sun biyaya, sun bibiyi tsarin musulunci sun ɗoru a kansa. Sai kaga waɗanda suke da dabara, sai ga suna ƙoƙarin aiwatar da tsari na musulunci ko da ba su ambace shi a matsayin na musulunci ba, amma sai ga suna zaman lafiya. Akwai ƙasar da suntuwa ma baka isa ka yi ka ɗauka ba, sai dai ka shelanta, sai dai ka bayar. Na'am, saboda haka aw yunfau minal ardi, ko kuma a kore su a ban ƙasa. Kalmar yunfau minal ardi na iya ɗaukan a kore su a ƙasar gabaki ɗaya, ko kuma a ɓatar da su shine a kashe su. Dhalika lahum khizyun fid dunya, wannan hukuncin nasu ne na wulakanci a duniya, za su same shi a wulakanta su a duniya, saboda su ma wulakanta mutane suke da al'umma. Wa fil akhirati adhabun azim, a lahira kuma akwai azaba mai girma. Suratul Ma'ida aya ta 33. Saboda haka yaya za ka ji daɗi a ce kana ƙwatan dukiyar mutane don ka ci, ka ci zarafinsu kuma ka samu peace of mind? Ai, ba zai yi ba. To fashi da makami yana cikin kaba'ira, manya-manyan zunubai wanda shari'ar musulunci ta hana. Da duk surorin da ya fito, za ga wani yana ɗaki ne ma yake satar kuɗin mutanen, duka shi ma fashi da makamin ne. A wayas zai ta danne-danne ya tsakuro can ya tsakuro can kafin ka ce mai ya tara kuɗi da yawa. Sai gaba ta 23, al-yaminul gamus, rantsuwa wacce take dilmiyar da mutum cikin halaka. Rantsuwa wacce take dilmiyar da mutum cikin halaka. Ba a so mutum duk abin da zai yi ta rantsuwa, a kasuwanci ne, a wani hukunci ne, wani abu ne, kaga mutum yana ta zagewa, yana ta rantsewa da Allah wai don a yarda da shi. Ya halifuna billahi, suna ta rantsewa da Allah, li yurdukum, wai don ku yarda da su. Sai ga duk wanda ɗabi'arsa rantsuwa ne, wai yana ta yi ne don a yarda da shi. To rantsuwa ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kirki da za a yi ta rantsewa a kan abu. Idan mutum ya ka gaya masa in ya yarda shi kenan, in bai yarda ba, ba buƙatar sai ka yi ta rantsuwa, sai dai in an rantsar da kai ɗin. In an rantsar da kai, to in ka so ka iya rantsewa, in ba ka so ba ka kauce ka ce haka dai abin yake, in ka yarda shi kenan, in ba ka yarda ba, ba sai ka rantsar da ni ba. Qala sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace man halafa ala yamini sabrin, duk wanda ya yi rantsuwa akan wata rantsuwa ta ƙarya. Yamini sabrin rantsuwa ce ta ƙarya don ka ƙwaci dukiyar mutane ba tare da hakki ba. Yaqtati'u biha malu imri'in muslim, don ya karɓi dukiyar mutum musulmi وهو فيها فاجر الحالي فاجريني أكن ونر رنصور لكي الله وهو عليه غضبان زي حدد الله أكوي فشي بيو أكنسا زي حدد الله أكوي فشي بيو أكنسا الله مدوكين سركي زي فشي دشيغا كما فشي ملائكو رواه البخاري إمام البخاري يفتد دشي إن أندوب فتح الباري ذا أساميشي وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دغ أبي أمامة أمامة الباهلي يدر الله مدوككي تتبت أغريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي سيرا دا أمينتين الله ستبت أغريش يتي من يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه دو وند يقاتي كو يكربي حق مسلمي درنسوا فقد اوجبه الله فقد اوجب الله له النار الله يا وجبتا مسا وتا وحرم عليه الجنه ثم الله يا حرمتا مسا الجنه حديثه انغنتتو سنيت بيانين چيوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani aiki da zai kusantar da mutum da aljan zuwa ga aljanna sai da manzon Allah ya bayyana shi babu wani aiki da zai kusantar da mutum da aljan zuwa ga wuta sai da ya bayyana shi babu wani aiki da zai nesantar da mutum da aljan daga wuta sai da manzon Allah ya bayyana shi sai dai karancin rashin bincike mutun ya gaza ganewa saboda haka duk wani aiki da zai sa mutun ya shiga aljanna to manzon Allah ya bayyana shi ya matsanto da shi kusa da hancin takalminka wuta ma haka saboda haka duk waɗannan abubuwan da ake faɗa ana ta so ne mutun ya kokari ya samu waye gari ya samu kansa gidan aljanna ba a san yawan rantsuwa kai ta rantsewa da Allah wani lokaci dan a yadda da kai to inde baka nemi yaddar Allah ba kai ka yi aikin banza Mala Abdurrahman al-Akhdar yace Allah da manzansa suka fi cancanta ku yadda da su in ku mu'mine ne. Bima'ana ku nemi yaddar su. Ka nemi yaddar Allah da manzansa akan yaddar kowa. Ka rike Allah da manzansa ka bar kowa to sai ka tsira. Wa qala lahu rajulun sai wani mutum yace wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah koda abu dan kadan ne ya ma'aikin Allah qala wa in qabiban min arakin yace koda da ice ne na wato aswaki ko ice ne na aswaki duk kankantar abu in dai da rantsuwa ne ka ci haƙƙin mutum musulmi to Allah sai wajabta maka wuta akwai kyarkyara a cikin wanda suka yi rayuwa da ma'aiki alaihi salatu wassalam aka je ganima sai ya sace wata abaya bayan an dawo daga yaki sahabbai suna ta cewa wane wane ma yayi shahada wane ma yayi shahada sai suka ambace shi sai manzo Allah ya ce kalla innahu finnar yace ba haka bane yana cikin wuta me yasa yake cikin wuta saboda yayi gululi ya boye wata abaya ta ganima shi yasa dan haƙkin da kare na shike tsole maka idanu dan haƙkin da kare na shike tsole ma idanu baka san abu kadan da zakai Allah ya kama ka ba saboda ka karkare na zinubi duk kankantarsa shi yasa manzo Allah ya ce ya Aisha to la tahqiranna minadh-dhunubi karkire na zinubi fa inna laha min Allahi taliba, Allah zai neme shi gobe kiyama. Dukan kanta zunubi karkire na, gobe kiyama Allah zai neme shi. Arwaya ta Baihaqi yace la tahqiranna min al-a'mali badalan min al-dhunubi, karkire na aikin alheri duk kankantar sa, gobe kiyama Allah zai neme shi. Shi yasa Allah yace a cikin Al-Qur'ani, mali hadhal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Me ya samu wannan littafi? Mujrimi zai ce me ya samu wannan littafi? Baya barin abu kadan ko babba sai ya kiyaye duk abin da mutun ya aikata, gashi nan a halarce. Wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada, da dai ubangijinka baya zalintar kowa. Saboda haka duk wani abin da ka sani duk kankanta sa zaka ganshi. Wa ya amal mithqala dharratin khairan yara, duk wanda ya aikata aiki daidai da komai ya na alkhairi to zai ganshi. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu, duk wanda ya aikata aiki daidai da komai ya na sharri shi ma zai ganshi. Babu wani aiki da zaka aikata na alkhairi ko na sharri a boye maka shi sai ka same shi a halarce. Saboda haka yi kokari kaga cewa kana aikata ayyukan alkhairi. Wani zai ga aikin zunubi dan kadan ne bai da girma, wani yake cewa ka sani fa, fa innal jibala min alhasa, duk wani babban dutse da ka gani daga tsakan kwani ya fara, daga tsakuwa ce. Saboda haka kadan kadan da kake renawa sai ga ya tari yayi yawa. Juji ne ta yaya yake farawa? A kawo shara daya, a kawo biyu, a kawo uku, kafin ka ce sai kaga an yi himli guda, tari guda na shara. To haka zunubi yake. Shi yasa aka ce Allah wadai wanda ɗaiɗai kun sayarin jayi gomansa. Shi zunubin in kai kwaya ɗaya rubuta shi ake shi ɗaya tak. Aikin alkhairi in kai ɗaya goma ake rubuta ma, to ya za ka sake ɗaɗɗaya-ɗaɗɗayan da kake hasirin jayi goma? Saboda haka mu yi ƙoƙari kaga cewa duk wani aiki na zunubi kana nisantarsa kana kiyaye shi, kana nisantarsa kana barinsa. In ba haka ba kana rena aiki kaɗan kaɗan sai ga ya tari ya zama shirgi guda wanda ba za ka iya ɗauka ba, kuma dole sai ka ɗauka, sai an tilasta maka ka ɗauka. Saboda haka duk ƙanƙantar abu to kai ƙoƙari ka kiyaye, karkaci haƙƙin mutum da rantsuwa. Yawa, wato ita rantsuwar laifi ne mai zaman kansa, ga kuma cin haƙƙi. Dama-dama shi ne ka ci haƙƙin ba tare da rantsuwar ba, to akwai sauƙin hukuncin. Amma shi ma ɗin ba a so ka yi, in ka yi kwa to ka sani akwai hukunci, Allah ba zai ƙyale ka ba. To a nan za mu dakata, sai in Allah ya kai mu wani satin sai mu ɗora abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladansa, abin da muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.